الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 26 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 25 ga watan march shekara miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 97 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil zahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الله وبنجي جغافة تامسا لتلاف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناواني غمدا أكيد مسلم شدنغني دا الولاء والبراء ابن تيمية ينا كومنا نسوشن القرآن مجرما دا حديثة من غن الله صلى الله عليه وعلى أبي سلم تبتتو دا فسر ما لما مغباتا دنغني دا تبتت دا تيوى واجبين مسلمية قجي متفركين كافرين sawan wadannan kafirai zuriyar ne ma guzawa ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ya saka mashi alkhairi amma kun da ya gabata an samu kuskure wajen sanar da lambar cassette a inda muka ce 20 da 95 maimakon 96 wallahul musta'an zamu tashi a inda malai yake cewa bil jumlati fal ilmu bi anna hadha kana huwa sababu أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل إما يتنا وينا من بياني أكن يدعك سام قمد كتر شين وجن الدعاء تساب وشرع ko ba kance da ya saba wa shari'a ko neman qurba zuwa ga ainihin dodo ko shedani ko aljani ko sihiri ko duk wani abu da mutane suke yi wanda suke tsammanin yana da ta'asiri sai zama a asalin haqiqatul amri bai da ta'asiri kuma Allah baya karban irin wannan addu'a amma duk da haka sai a ga buƙatar da ake nema an same ta bayan aikata wannan aikin sai mutane su dinga tsammanin cewa wannan aikin da aka aikata shi ya haifar da biyan bukata a inda Ibn Taymiyyah ya warware mana cewa lallai ba haka bane to shine ya ci gaba da cewa a takaice abinda ake so ka gane ilimin gane wato fahimtar cewa wannan addu'a ko wannan bakance shine sababin faruwan wannan sakamakon ko kuma shine wani bangare na sababin faruwar sakamakon ko kuma shine sharadin da sai da aka same shi sannan sakamakon ya sabku ya abku du irin wannan abin so da dama akan san haka ko kuma azzaci haka din ko a samu rudani akan cewa lalle haka din abin yake yace amma duka rudani ne wanda bai da madogara illa raunin hankali wato mutane za su wayi gari sun ji a cikin zuciyarsu kamar yaqini ne abu ko kuma gaskiya ne abu ko suna sa ran haka yake sai zama kuma duk ba haka bane wa yakfika anna kullama yuzannu annahu sababun li husulil matalibi mimma harramathu shari'a ya ishe ka kasancewa duk abin da ake tsammanin shine dalilin faruwar wani aiki daga cikin abubuwan da shari'a ta haramta su min du'a'i kaman addu'ar da shari'a bata yadda ai ba aw ghairi ko wani abu can da ba shari'a bata yadda misali kai addu'a kace alsawa ne ya mutu ba da kuma sai kai addu'an sai ya mutu shari'a bata yadda kai addu'a kace alsa arzikin wani ya kare ba sai kuma kai sai arzikin shi ya kare shari'a bata yadda wani ya dau alwashi ya ce wallahi rana ba ta fito ba yau ko ba za a yi ruwan sama ba amma sai yayi kuma sai abin da ya faɗa din ya faru misali ko to duk da haka ba shine dalili ba wannan faruwar dama Allah ya kaddara ta ne cikin wata hikima ta Allah kuma sai yasa ta zo daidai da aukuwan wannan aikin da wani mutum yayi wanda ya saba wa shari'a yace to yana da kyau kasancewa la budda fihi min ahadi amraini duk ire-iren waɗannan ayyuka da waɗannan mumarasat akwai ɗayan abu biyu da ke faruwa game da su na ɗaya imma Allah ya kuna sababan sahiha ko dai ya zama ba dalili ne ingantacce ba ka du'a iman la yasma'u ya zama ita addu'ar ne a kashin kan tabbata tabbata ba irin nau'in addu'ar ba tabbatacciya bace kamar mene kamar roƙon wani wanda baya ji wala yusiru kuma baya gani gunki ko wani abin tsafi wala yughni anka shay'an kuma ba zai iya maka komai ba kamar yadda misali kafirai tun a da can da kuma yanzu mu dauka tun daga kan kafiran kasar Makka a zamanin farkon musulunci har zuwa yanzu irin kafirin kasar India har zuwa irin waɗannan kristoci masu yin miracles a cocinansu masu cewa suna yin mu'ujiza a cocinansu ai wasu abubuwan da suke iddai ai suna faruwa ba haka bane suna yi magunki kurba su roƙe shi kuma sai a ga abin da suke cewa suna roƙa ya faru a garuruwan kafirai irin inyamurai da sauran kabilu kafin zuwan turawa su sa su a cikin kiristanci suna da mumarasat da suke yi na tsumburbura su iri daban-daban in za su yi noma ko in za su yi aure ko in za su yi tafiya za su yanka dabba ko su yi sadaka ko su yi alwashi ga gumakansu da neman sa'a kuma sai su samu abin yadda suke so haka yanzu indiyawa masu bautar shanu da bautar sauran gumakansu haka waɗannan maƙaryatan fastoci zaka ga suna yin addu'a su warkar da mara lafiya su yi kaza wani ma hayyata da wanda ya mutu duk suna yin wannan to duk waɗannan abubuwan ko da ka gansu ko abin da ake so ka sani cewa wannan addu'ar ba ita ta haifar da wannan abu ba saboda ta asali addu'a ba ta da inganci innama Allah ya ba da dama wannan abin ya faru ne da asalin kaddararsa da kuma dalilai daban-daban da muka ji a baya waɗanda a sanadiyarsu Allah na iya baya da haka daga ciki akwai istidraj Allah yana ƙara musu imla'i yana ƙara jinkirta musu idan su ƙara bata dan ya ƙara kafa hujja akan batar su da azabtar da su daga ciki akwai ainihin ibtila Allah yana so ya jarabci sauran mu'minai mu'mini da yake a gefe Allah yana so ya tabbatar da imaninsa shin zai ci gaba da dada asalin imani mai kyau koko zai ga wannan barna ya rudu da ita kai da kake gefe baka cikin wannan harka sai kaga suna tawa da ka suna yin abin da kai ba za ka iya ba amma zai yinka na mu'mini musulmi shin za ka ci gaba da wanzuwa a cikin imaninka koko za ka rudu da wannan barna ka shige ta yana daga cikin asbabu din wanda ya yadda da imaninsa ya natsu ya gane cewa wannan abin ƙarya ne ko da bai iya gane tafasil din ya ƙarya ta faru ba sai Allah ya dauka mishi daraja a cikin mu'minai wanda kuma dama ba da gaske bane imaninsa sai ya bi wannan tawaga ta ƴan abu ya rima a shakeda sai ya halaka sai zama kitabu dinsa yayi ya tabbata yadda manzo Allah yake cewa wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira wa yasbiqu alayhi kitabu wannan sa daga cikin asbabu din a cikin majmul fatawa ibn timiya ta tsona sosai game da wannan ainihin mas'ala yace wa in kana wa imma an yakuna dararuhu wa imma an yakuna dararuhu akthara min naf'ihi ko dai zama baya ji baya gani kuma ba shi da amfanin komai ko kuma koda yana da amfani to cutarwar da yake da ita tafi amfanin yawa ma'ana zaka samu wani dan amfani na yanzu na biyan bukatar ka ta yanzu amma kuma ya cutar da kai a imaninka wannan abu na farko kenan da ya kamata ka fahimta dangane da irin waɗannan addu'o'i marasa inganci sai abu na biyu fa amma ma kana sababan sahiha to inda kuma aka samu addu'a tabbatacciya wadda a cikin ta babu shirka manfa'atuhu aktharu min madarrati ya zama amfanin ta yafi cutar wata fala yanha anhu shar'u bihali irin wannan addu'a shari'a ba ta hana ayi wannan addu'a wa kullu ma lam yushra min al ibadati duk abin da ba a shar'anta maka shi daga cikin ibadu ba ma qiyamil muqtadi li fi'li alhalin kuma an samu abin da zai iya jawo a aikata haka min ghairi mani'in babu kuma abin da ya hana fa innahu min babil manhiyar jama'a mu tsaya mu kalli wannan ka'ida ce usuliya mai matukar tsada kullu ma lam yushra min al ibadat duk wata ibada da ba a shar'anta ba ina ma'anar shar'antawa qur'ani ko sunna qarara bata ce ayi wannan abin da sunan bauta Allah ba to shi ne lam yushra sai dai wasu malamai ko su shehunai ko su masu zangayi su suka ce ayi ko su suke tayi a matsayin al'adar su har ya rikide zama addini to lam yushra sannan ma aqiyamil muqtadi li fi'li an samu dalilai a zamanin salaf a farkon musulunci waɗanda suke hukunta a tashi aikata wannan abu min ghairi mani'i babu abin da ya hana kuma aikata sai dai rashin kasancewar shi ibada to irin wannan abun fa innahu min babil manhiyan yana cikin abubuwan da aka hana alal misali dauki maulidi wanda suke maulidi suna cewa shari'a ne ba su da qur'ani ba su da sunna akai haihuwan nan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun wancan lokacin an san cewa an haife shi kuma an san girman shi kuma sahabbai suna kokarin girmama shi to kaga akwai al-muqtadi lil qiyami bi kuma wala mani'a ba abin da ya hana za su iya yi akwai filin da za a taru akwai jama'a da za su zo su yi akwai wanda zai wa'azin tarihin da komai amma duk ba su yi haka ba ko to yana cewa yana daga cikin abin da aka hana ina fata mun gane yana daga cikin abin da aka hana bai zama ibada ba ke to duk wani abu ka dauko shi ka sashi a cikin wannan ma'aunin daga cikin bid'a salaf sun rayu a zamanin da sun buƙatu zuwa gare shi yanayin rayuwarsu ya hukunta za su iya yi wani lokaci can baya wani ya mun tambaya saboda na yi magana akan zane da ake yi a cikin masallatai na sahu cewa babu kyau mutane suka yi ta mamaki shine wani yake tambaya ya gani yana tambaya na nace to ai ya kamata kai kamata a wannan tambaya shin wannan zanen da yake dan me yake shi ana yin shi ne dan a daidaita sahu eh daidaita sahu shari'a ne kuma sahabbai sun daidaita sahu kuma a masallatansu na ƙasa ne ma babu siminti babu tiles masu zane-zane babu tabarmi waɗanda za su iya bada wato iyakar inda kowa zai saka kafa shi ko mun gani kaga suna da al-muqtadi lil qiyami bihi amma ba su yi ba yayin da cewa ba ibada bane kawai shi to waye ya hana na ce da ai ba za a ce waye ya hana ba waye ya ce ayi za a tambaya waye ya ce ayi shine abin da za a tambaya mutane suna rudewa akan abubuwa da dama waɗanda ba su san asalin su addini ba amma sun wayi gari suna yin su har ya zama al'ada randa duk wani yace babu kyau sai ya zama sadma sai ya zama shock to mu gane cewa addinin musulunci mai nagarta ana dauko shi ne daga hujja hujja kuma ita ce qur'ani sunna bisa fassarar magabata sunna ingantacciya kuma ma'ana duk wani abu da zaka yi aiki da shi sai ka nemi fassarar shi a gun salaf haka ka dauki irin wannan musabaka da yake shin musabaka addini ce koko ba addini ba irin wannan da yake a kasashen nan ana yi ne da sunan girmama alqur'ani da sunan neman kambama alqur'ani da sauransu to akwai qur'ani a zamanin salaf eh akwai suna karanta shi suna haddace shi eh suna karanta suna haddacewa to ya suke musabakar shi ba irin yanda yake zuwa ku to yana wannan ba addini bane haka dauki misali doka aure ana yin aure tun zamanin salaf eh ana yi talaka na yin aure eh mai kudi na yin aure eh talaka na karawa eh mai kudi na karawa eh wani sharadi aka saka game da yin aure ko karawa shine kawai bukata bukata da kuma adalci tun na farkon dama sai inda bukata ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'a wanda duk daga cikin ku ya kai ga ainihin wato samartaka kuma yake da ba'a yana da abin da zai iya yi to sai yayi annabi ya daura aure matalakawa waɗanda ba su da shi cewa ma zai misali ga wannan sahabin da manzon Allah ya ce mishi ka taimake inda yace yana so ya zauna tare da manzon Allah Ka'ab ibn al-Aslami ko a cikin hadisin Bukhari yace ya ce zauna tare da manzon Allah aljanna manzon Allah yace ka dai roki wani abu yace ani ta kawai nake so yace to ka taimake ni da yawan sujuda yana daga cikin ahlus suffa talakawan Madina sai manzon Allah wata ne yace manzon Allah ya manzon Allah ina so ne aure fa gashi ba ni da kuɗi nan take manzon Allah yace jama'a ku hada mai kuɗi a wuri yana cikin Bukhari me yake mishi to ai kai tunda baka da kuɗi ai ba kai saure ba sai kai ka je a hada ma kuɗi ka wuri ga wancan da yace mishi iltamis walau khataman min hadid ba a samu khataman min hadid din ba ma tukuna sai me aka samu sai bakara da Ali Imran sune sarake shi kaga wannan talaka ne na karke haka da annabi yace amma muawiyatu fasulukun bai kira muawiya ya ja kunnan shi yace kai talaka aure bai haukanka ba duk gasu na ire-iren waɗannan nasoshin suna nan da yawa don haka kawai mu bi salaf yadda muka ce din haka ɗauki misali addu'a da yake wa shugabanni a fita filin idi a je a hadana wani shugaba addu'a saboda bai da lafiya an taɓa samun shugaba a cikin salaf da ya rashin lafiya eh manzo Allah ya rashin lafiya har yaro Umar ya yi rashin lafiya radiyallahu anhu wanda musulmai suka shiga cikin bala'in damuwa saboda rashin lafiya sanda aka ainihin samu wannan zindikin kafiri Abu Lu'lu'a ya zinduba mishi makami a ciki kisa na cikin Bukhari ya sabai suka yi addu'a kaga ga muqtadi lil qiyami bihi yazo buƙatuwa zuwa ga a fita filin idi a je a tare a yi sallah a mai addu'a ta taso amma ba ai haka ba yana cewa baya cikin addini to abinda ke damu mu a nan ƙasa shine jahilci da ya mana kanta ya mana katutu haba mu san abinda muke ba da kuma kowa na shiga abinda ba shine ya kamata ya shiga ba shi yasa sai muka zama waye gari cikin fadiha hayaniya da surutu da makamantansu aure tunda aka halitta duniya mutane suke yin aure kuma har a mutu ba za a fasa yin aure ba babu wanda zai iya hana mutane yin aure sam saboda ɗabi'a ce kowa ya kwanta da hankalin shi da ma babu wanda a duniya zai hana mutane yin aure da mu'amalar tsakanin maza da mata kawai kai dai kamar da wani malami yake fara a koyawa mutane ilimi na ibadoji da mu'amaloli a musulunci a daure su da tsoron Allah wanda shine zai ba su dama su yi iyalansu adalci shi sa manzo Allah ya ce za a takum manta da wannan dinahu wa khuluquhu addinin nan shi zai hana shi ya zalunce ta saboda ya san cewa in ya zalunce ta akwai ranar sakamako kuma Allah ba zai kyale ba ko da ita daya ce kuwa balantana kuma idan sun kai su biyu ko su uku ko su hudu sannan kyakkyawar ɗabi'a nan ita za ta sa ya iya tolerating nata shirman da wautarta da matantakarta saboda naƙasa ta addini da hankali da mata suke da shi da reni da kufranul ashir da kaza to hali mai kyau addini kadai bai saka tolerating wannan mu gane ustazanci kadai bai saka tolerating wannan amma hali mai kyau to shi zai baka dama duwo ta da sai ka hakura dan mai hali mai kyau hakuri juriya kauda kai yafiya rashin daukan intikam rashin ramu rashin cewa sai ka revenge me kenan da Hausa eh ramu ko yawa to duk waɗannan me ke hana su shine hali mai kyau sai annabi ya hada wannan abun guda biyu yace duk wanda yazo yake da wannan to shi za a ba aure bai ce wa man tardauna rizqahu bai ce haka saka annabi alaihi salatu wassalam jama'a shike jawabi duk wanda kuma yace bai da jawabin annabi ba ko to wannan alama ce akan fasikanci da zindikanci da kafirci manzo Allah yace a raba gado a ba ya mata kaza sai wani yace an an ya ka yin zalunci ko wannan zindikanci ne kowa yi shi manzo Allah ya ruwaito daga Allah a Qur'ani yace ga abin da za a bayar sai kuma ka ce ba haka ba kaga irin wannan shi shige mutane shi suke yi to haka kamar yadda duk wanda ya taba wata aya ya samu matsala haka duk wanda ya taba wani hadisi ya samu matsala domin da aya da hadisi karfin su daya ne a wajen shari'a shi yasa zaka ga Allah yana bada wato lissafin biyayyarsa da biyayyar manzon Allah keke da keke iri daya da iri daya wa atiullaha wa atiur rasula saboda wajen da'a ta shari'a da da'ar Allah da da'ar manzon Allah duka iri daya ne saba mu riga yi dai amma tsa'an shugabanni fa sai ba a maimaita kalmar tsa'a din ba sai ce wa ulil amr saboda su da'a suna tare da wadancan ina fata mun gane ba a ce kuma wa tsi'u ulul amr ba so shawarar nake ba kaina da sauran yan uwa shine mu daina damuwa da hanye gari jama'a tunda mun ce mu yan makaranta ne mu ustadai ne mu salaf ne to mu bo tabarkin salaf ba shine ka daina shiga hayaniya duk wannan sutun da yake bai da wani amfani ba zai canza komai ba kawai mu tsaya mu koyi abin da muka imani da shi karatun alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu aiki da shi gurgurdan iyawa sai mu mutu mu tsira zaka ga duk hayaniya da ake ba ta shafe ka ba ba za ka ji damuwa ko tsakai ko da a zuciyarka ba za ka kuma kowa ya kwanta da hankalin shi jama'a babu wanda zai iya hana wani yin aure a nan ƙasa dan Najeriya ƙasa ce budaddiya kai barin ga muku na rantsi da Allah zina a nan ƙasa yanzu ba za a yi hana ta ba zina waɗannan sarakunan da waɗannan 'yan siyasan Allah ba su hana zina ba tunda su ma ba wai ba sa yi ba ne ba kowa ne a cikin su baya yin zina ba kaga ba su yi hana ba sai ran da Allah ya kawo shari'a Allah to balantana kuma aure da za a taru a daura ana murna ana addu'a ina fata mun gane da kowa ya dina damuwa jama'a ba wani abu da zai biyo baya kowa ya kwanta da hankalin shi kamar kai ba ko ya mutu Allah ya sa mu dace na'am eh kware kuwa gaskiya ne jallayi shine abin da aka faɗa a nan din ai wannan magana duka daidai ce cewa tayyu yana da amfani amma komin amfanin shi indai bai da asali to ba a bukatar shi shine kawai zai yi amfani tabbas wajen gyara sahu ba a inkarin wannan waki ne hakika ce kamar yadda musabaka ta yi amfani wajen kawo yawan alarmomi da muhimmantar da alqurani gaskiya ne ba wanda yake inkarin wannan amma ana so a samu mata asali ne indai ana so a zake shi a matsayin addini kawai shi ne ba wanda yake inkarin cewa yana da amfani dama duk magana kamalan daidai ne kamar yadda misali maulidi ba wanda yake inkarin cewa ya taimaka wajen ƙara zugugunta karaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna cewa yana da dimbin masoya ba wanda yake inkarin wannan amma in ana so a kira shi da suna addini to ba da haka ake lissafa addinan takan abu ba ina fata ka gane lissafi yawwa shine kawai ana lissafa abu addini ne in yana da asali a cikin abin da shine asalin addini ba ana kallon yanzu fa'idar da ake samu daga gare shi bane tayyu yana da fa'ida kamar yadda muke gani a aikace ga waɗannan abubuwan tayyu yana da amfani amma yaya zai ya samu gindin zama shine idan akwai hujja kamar yadda akwai wanda suke da gindin zama a shari'a amma yanzu ba gano amfaninsu ba iya gano amfaninsu ba suna nan da yawa ko ba haka ba alal misali abinda aka ce mutum in ya tashi daga bacci ya fara wanke hannunsa kafin ya saka a cikin kwarya ba zai zama an gano iyaka amfaninsa ba kwanciya ta barin dama kar a kwanta ta barin hagu ba zai zama an gano amfanin shi ba rashin cin abinci aka ce kaka ci mai zafi a lokacin annabi yake fara sa bai ba su gano amfanin shi ba hadisin kuda ko in ya shiga cikin abinci ayi kaza sanda annabi yake fada wa sahabbai duk ba su gano amfanin shi ba amma kuma suka yi su ba lazimin gano amfani ke nuna shar'anci ba a samun nassi da ke goyon bayan shar'anci shine kawai in muka ce amfani a gane amfanin shi da fa'idar shi zai bada dama a yi ko to kowa na da yancin ya kirkiro wani abu kuma ya kirkiro mishi amfani ya prescribing cewa ga amfaninsa sai zama addini ya zama fauda ya zama open ended kowa na iya kawo abin da ya ga dama domin kamar yanzu misali ka dauki wannan maulidi in ka dauki duk sauran abubuwan da yake na bid'a masu su za su iya kawo musu amfani guda dubu da guda daya amma ba su iya kawo musu hujja a cikin shari'a ba so mu gane base din shine hujja a shari'a ba wai amfanin ba idan amfanin an san shiri ba kafa ne amma ba sani ba za yi haka nawu yake fada a cikin sharhin muslim yace duk abinda Allah ya ce ayi kuma manzon Allah ya ce ayi to wajibi ne ayi koda ba sa amfani shi wallahu alam mallai ci gaba da cewa wa amma ma dhikira fil manasiki abinda aka ambata a cikin ainihin wato litattafai da suke bayani akan aikin hajji shine manasik annahu ba'da tahiyyatin nabiy sallallahu alaihi wasallama wa sahibai cewa idan ka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ka mishi gaisuwa da shi da abokan nan nashi guda biyu sayyidina abubakarin da umar radiyallahu anhuma wassalatu wassalami bayan ka mishi sallama shi manzon Allah ka mishi salati yad'u mutun zai yi addu'a faqad zakara al-imam ahmad wa ghayru al-imam ahmad da waninsa sun bada labari cewa in ka zo yin addu'an annahu yastaqbilu al-qibla shi mutum muslimi zai fuskanci al-qibla ne thumma yad'u li nafsi aw yaj'alu al-hujrata an yasari ya sanya dakin Aisha inda manzon Allah yake kwance bi abi huwa wa ummi ya sanya shi ta hagun dinsa ma'ana mutum kalla al-qibla sai zama dakin yana ta hagu li alla yastadira dan kai ya zama ya bai wa dakin baya wadhalika ba'da tahiyyatihi wassalati wassalami bayan ka gaishe da manzon Allah ka mishi salati alaihi salatu wassalam thumma yad'u li nafsihi sannan sai kai kanka addu'a wa dhikra kuma malamai sun bada labari cewa annahu idha hayyahu wa salla alaihi malamai suka ambaci cewa idan ka gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka mishi salati yastaqbilu wajhahu zaka ainihin fuskanci fuskar inda kabarin yake yace bi abi huwa wa ummi na baiwa manzon Allah fansar uwata da ubana mu ma haka muke bawa manzon Allah fansar iyayenmu salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula mallan yace fa idza arada du'a ma'ana a wajen sallamar da gaisuwar to anan zaka fuskanci kabarin idan ka zo yin addu'a ja'ala al hujrata an yasarihi sai ka maida dakin ta hagun wastaqbala al-qiblata sai ka kalli al-qibla wada'a sai kuma kai addu'a wa hadha duka wannan taka tsantsan din mura'atun minhum lidhalika suna yin haka ne dan a kiyaye kar ya zama ana fuskantar kabari da addu'a fa inna ad-du'a inda al-qabri la yukrahu mutlaqan ai ita addu'a a kabari ba wai an hana ta ne gaba daya ba bal yu'maru bihi akwai nasoshin ma da suka zo akan yin umarni da yin addu'a a makabarta kama ja'at bihi sunna kamar da yabo a cikin sunna fi ma taqaddama dimnan wa taba'an wato addu'a da muka ji a can wadda ta gabata wadda zaka yi dimnan kai ma sunna cikin makabartan wa taba'an kuma kai ma ka biyo wa kanka da addu'a in kace assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun yaghfiru Allahu lana wa lakum kaga ka sa kanka a ciki duk addu'a da zai mamaci sawa'un a sallar gawa ne a makabartan ne ba a so ka manta da kanka a cikin addu'a zaka ga nassoshin sun zo da bayanin bayan an yi mamatan addu'a to kuma ku yi wa kanku bayan an ce Allahumma ghfir lahu warhamu kaza 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 sai kuma Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa gha'ibina wa dhakarina wa unsana kaga kun shigar da kanku ko su kuma an musu addu'a ta musamman to kenan ashe ana yin addu'a a makabarta wa innamal makruh abinda yake abin kyama an ya taharral maji'a ila alqabri lidu'a inda shine mutun ya dinga kirdadan ba zai addu'ar ba sai ya tafi kabarin musamman ya tashi ya je kabari dan yin addu'a makan shi wa kadhalika zakara ashabu malikin qalu yace haka kuma malaman mazhabin malikiya suka ambata suka ce yadnu min alqabri zai kusanci kabarin fa yusallimu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah sallama thumma yad'u sannan yayi addu'a mustaqbil alqiblati yana mai fuskanta alqibla yuliyahu zaharahu sai juya makabarin baya wa qila wasu kuma suka ce la yulihi zaharahu ba zai juya ma ainihin wato kabarin baya ba wa inna makhtalafu lima fihi min istidari sun yi wannan sabanin ne saboda abin da ke cikin baiwa kabarin baya na kamar yayi manzon Allah ya jiya manzon Allah baya fa amma idza ja'ala al-hujrata an yasari amma idan ya sanya ainihin kabarin yamma ya hagun da shi faqad zala al-mahzuru bila khilaf to abinda ake tsoro na juya manzon Allah baya ya gushi wasara fil rawda sai da makon mutun yana cikin wannan ainihin wuri mai albarka ar-rawda da manzon Allah ya ce tsakanin kabarin sa da tsakanin dakin Aisha da ainihin masallacin sa akwai wata korama daga cikin koraman aljanna au amamaha ko kuma ya zama yana gaba ga rawda din wala alla hadha alladhi zakarahu al-a'imma malan yace tayu wannan abin da malamai suka ambata akhaduhu min karahati as-salati ila al-qabr sun yi istinbatin shi ne daga makaruhanci na yin sallah alhalin kabari yana gabanka dan ita ma addu'a sallah ce fa inna zalika qad sabata an-nahyu fi domin ya tabbata an yi hani game da yin sallah alhalin kabari yana gabanka ma'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wannan hani daga manzon Allah ne kama taqaddama kama yadda ya gabata falamma naha an yuttakhadha al-qabru masjidan aw qiblatan to yayin da ya zama annabi alaihi salatu wassalam ya hana a maida kabari ya zama wurin sallah ko kuma al-qibla da za a dinga fuskanta da sallah umiru bi Allah yataharrad du'a ilayhi sai aka umurci su sahabbai aka umurci musulmai da kada su dinga kirda dan yin addu'a a gaba ga kabari din kama la yusalla ilayhi kama yadda ba a yin sallah a sa kabari gaba wa qala malikum fil mabsut a cikin litafin al-mabsut aka ce maliku ya ce litafin al-mabsut na al-imamu al-qadi abu ishaq isma'il ibn ishaq al-iraqi wanda ya rasu a hijirar shekara 282 babban malami ne na mazhabin malikiya a makarantar malikiya ta kasar iraki malikiya tana da madaris kala daban-daban akwai asali al-madrasatul madaniyya makarantar malikiya ta madina kamar ita ce headquarter kenan tunda imam malik anan ya taso anan ya karantar anan kuma ya rayu anan ya mutu Allah ya gafarta mishi to daliban sa da suka saura a madina suka ci gaba da yada waɗannan fatuwoyi da karatutukan sa sune suka assasa makarantar wato aka ce makaranta ba ana nufin kamar yadda muke da ita anan ginanniya ba suka assasa tafarkin malikanci a madina ana nan kuma sai wasu dalibai da suka bar garuruwan Madina din su kuma suka je nasu garuruwan su ma suka assasa irin wannan karantawa alal misali a Misra akwai babban malami Abdullahi ibn Wahab al-Misri wannan shine kamar a ce za'im jagora na al-madrasatul malikiyyah al-misriyya ta biyu kenan sai kuma kasa Andalus inda aka samu ainihin mutane irin su Yahya ibn Yahya al-Layfi da ya assasa al-madrasatul malikiyya al-andalusiyya wanda galibin littafin da muke karantawa a nan nasu waɗannan su suka haifar da su Baji su Ibnu Rushd al-Qurtubi su ainihin wato Ibnu Abdul Barr an-Namari da sauran binnan malaman malikiyya na kasar ainihin Andalus sai kuma a Maghrib yanzu kamar kace abinnan kenan North Africa irin Libya, Morocco, Algeria da makamantansu. Nan ma akwai al-madrasatul malikiyya al-maghribiyya. Nan su ne inda su ainihin mai risala suke. Su Qadi Iyad, su ainihin wato abin nan al-Imam al-Maziri da makamantansu. Da kuma al-madrasatul malikiyya al-iraqiyya wadda ainihin ita ce wannan da aka samu wannan malam. Da kuma mai littafin askari da ire-irensu da haka akwai malikiyar Madina akwai ta Andalus akwai ta ainihin Maghrib akwai ta Iraki akwai kuma ta ita kanta Madina kamar yadda na ambata duk waɗannan makarantun malikiya ne daban-daban to wannan littafin al-mabsut na daga cikin manyan littafan malikiyar kasar Iraki mai shi sunan shi Abu Ishaq Isma'ila ibn Ishaq al-Iraki ya rayu a ƙarshen ƙarni ya rasu a ƙarshen ƙarni na 3 shekara ta 282 kamar da muka ambata Allah ya gafarta mishi babban littafi ne a cikin mazhabin malikiya to a ciki yake cewa la ara an yaqifa inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallama yadu Maliku ya ce ni bana ganin dacewar mutun ya tsaya a gaban kabarin manzon Allah yana addu'a, lakin yusallimu wa yamdi, kawai zai yi sallama ne ya wuce. Haka Ibn Rushd al-Maliki al-Qurtubi ya ambata a cikin littafin Al-Bayan wa Tahsil nashi cewa amma salatu ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallama, yace fa mahdhurun la yajuz, yin sallah gaba ga kabarin manzon Allah abin kyama ne, haramun ne, bai halatta ba. Yace kuma an tambayi Maliku game da bako da zai je garin Madina, kullun in gari ya waye sai ya je kabarin manzon Allah ya je ya gaishe shi, ko yaya? Yace a ni bana ganin dacewa. Kaga mutanen mu kuma yanzu haka yake, kuma da sunan Malikiya in ka je Umara ko yakin haji, da zaran an je Madina to wani ba ma wai kullun ba, duk sallah in aka yi sai ya je ya bi ta babu salam, ya wuce yayi gaisuwa. To wannan mutane suna yi, shine irin wancan kaida da muka fada. Tunda akwai kabarin akwai sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suna raye a Madina, haka suke yi a to ba addini bane, ba addini bane ko tunda ba haka suke, shine kawai kaida. Malam ya ci gaba da cewa walihadha wallahu a'lam hurifatul hujra wa fulifat lamma buniyat, yace saboda waɗannan dalilan wallahu a'lam, yayin da aka zo za a sake ginin ɗakin bayan an rufe waɗannan bayin Allah a ciki, waɗannan manyan mutane manzon Allah da sahabban shi ɗinnan manya guda biyu, sai aka karkatar da ɗakin, ya zama ɗakin bai dace da yadda alƙibla take ba, babu yadda za a yi ka fuskance shi. Aka yi mishi kuma taslisi, aka yi mishi triangular, yadda babu yadda za a yi ka fuskance shi, ba za ka iya gane ta ina ne mafuskantar shi ba. Falam yuj'al ha'ituha ash-shimali ala simtil qibla, ba a sanya ainihin katangar shi ta arewa ta zama ta dace da katangar al-qibla ba. Ma'ana mu dauka kamar yadda ɗakin nan yake, misali kaga ai yana zaune ne a square abun nan din shi, setting din shi ko, to in aka zo za a sa kabarin a cikin nan ne, to shi kuma sai a yi shi sai karkace, ya zama bai tafi da shape din ɗakin ba, ta yadda babu yadda za ka kalli alƙibla kuma ya zama kana kallon shi. In ma ka kalli alƙibla baka kalle shi ba, ko kuma ka kalle shi ka karkace daga alƙibla, ko mun gane? Allah ya mun fahimta. To har yanzu haka kabarin yake, inda za ka je kuma yanzu ma an yi katanga wata a bayan wata, wata a bayan wata, za ka ba ka iya fahimtar mata ina yake. To waɗannan abubuwan an yi su ne da gangan don kawar da wato zari'a kofa ta samun wannan barna. Wannan kuma daga cikin mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah cikin hadisi tabbatacce yake cewa yana addu'a yana cewa ya Allah karka sanya kabarina ya zama gunki ana bauta mishi. Allahumma la taj'al qabri min ba'di wasnan yu'bad. Allah ya karbi wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka tsawon zamani fiye da shekara 1400 har zuwa yanzu Allah bai taba wato tabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'ar ba, duk da irin shirkiyat da aka samu zamanin sarakunan Usmaniya da zamanin sarakuna wasu ƴan bid'a da suka rike duniyar musulunci, an yi hubbara hubbara a kasar Makka da Madina, wanda mafi yawan su sai ƴan shekara 200 bayan nan ne duk aka ruguza su, a Baqi'a ne, a Makka ne, a Da'ifa ne, a ina ne, kabarin wane kaza, kabarin sahabi wane, masallacin kaza, sai da aka kafa daular Ali Saud, sannan aka yi taragargaza waɗannan wurare na maguzanci ko. Duk da haka Allah bai tabar da manzon shi ba alayhi salatu wassalam, waɗannan ƴan bid'a da waɗannan masu shirkiyat ba su samu damar sakewa su yi waɗannan shirkokin a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, tsawon tarihi ba a samu wannan ba. Wannan ya daga cikin dalailin nubuwa jama'a. Wannan kuma har wani shedani a nan Kano ya tabbatar da haka, ko wani shedani a nan Kano da yake magana da sunan malami, shi da kanshi yake cewa lalle Allah ya girmama manzon Allah da ya danka kabarin shi a hannun Wahabiyawa, yace dan da a hannun mutanen su ne ɗan ɗari ku kenan, yace da shikar da za a wajen bakan Kano bace. Kaga wannan ya isa wa kowa, wal haqu ma shahida bihi al adu walillahi darul wahabiyin, wannan wani takaddari ne yake fada, hadahu Allah, Allah shi kyauta. Da sai yake cewa la wala ju'ila musattahan, kuma ba a sanya shi zama musattah, shine a sanya shi zama munbasit, ya zama wato da fadi an daidaita shi ba. Idan aka ce asalin tasdihul qabri shine ai mishi a tara ƙasa akan shi, ƙasa ta wuce kima, ko a gine a sa siminti ko tiles a mishi tozo, wannan shine tasdihu ake wa kabari, kamar yadda al-Imam Zabidi, Murtada Zabidi ya fassara a cikin littafin Tajul Arus min Jawahir al-Qamus. To bai manzon Allah bai wa kabarin manzon Allah irin wannan tozan wanda zai zama ya barraza kabarin ya fito da shi fili ba, dama wannan babu kyau, a kabarin kowa babu kyau, za a sa ƙasa ne kawai gurgurdan tsawon tozo wanda bayan lokaci za ta baje ma da kanta. To haka ake so a kabarbara jama'a, wato ana yi wa musulmi tsoron kar su fada shirka ne, saboda shirka bala'i ce, duk wanda yake wa'azi akan a guji shirka, to wannan mutumin yana kaunar mutane ne, ba abun fada bane, abun a kaunace shi dan so yake tsira. Da kaga shari'ar musulunci ba ta wasa da duk wata zari'a ta shirka, ko da mutane suna ganin abun ba wata tsiya bace, kamar hoto misali, shari'a ba ta yi wasa da shi ba, kamar durƙusu, kamar laya da guru, kamar ainihin hulɗa da aljanu, kamar rantsuwa da wani Allah, waɗannan abubuwan duk da mutane suna ganin su ba wata tsiya bane a su tunaninsu na mutane, ko to shari'a tana kambama matsalar da ke cikin su saboda zari'a su zuwa ga shirka. Da kaga shari'a ba ta sauci game da komai da zai iya kai mutum zuwa ga shirka. To haka kabari, haka mu'amala da kabari, girmama shi, bashi muhimmancin da ya wuce muhimmancin da shari'a ta bashi, zuwa yin ibada a kabari, kawo kabari tare da wuraren ibada, masallaci ko makamancinsu, waɗannan duk abubuwan shari'a ta yi gautsi ne a kai saboda zari'a zuwa ga shirka, domin wanda duk ya mutu yana shirka to ya taɓe. Allah Ubangiji karba mu da taɓewa. Wa kadhalika qasadu qabla an tudkhala al-hujra fi al-masjid, haka kuma suka yi wannan, suka nufaci wannan al'amari tun kafin a ainihin shigar da kabarin cikin masallacin, domin ai kabarin da ba cikin masallacin yake ba, daga baya ne aka yi ta expansion, aka yi ta expansion har ya zama haka. Ka karanta littafin Al-Ajwatun Nafi'a an As'ilati Lajnati Masjid al-Jami'a na Malam Muhammad Nasiruddin Albani, ya tattauna game da wannan, kuma littafan tarihi kaman Al-Bidayatu wa Nihaya na Ibn Kathirin ya kawo tarihin ƙare-ƙaren da aka yi ta yi wa masallacin har ya zama haka a zamanin sarakuna daban-daban, tun daga ƙarin da aka yi a zamanin Sayyidina Uthmana da zamanin sarakunan Banu Umayya irin su ainihin Walidu dan Abdul Malik, irin su Sulaimanu dan Abdul Malik, irin su Umar dan Abdul Aziz, har zuwa zamanin Halifan Banul Abbas Al-Mahdi da ainihin Al-Mu'tasim, duka waɗannan zamanin an yi ma masallacin ƙare-ƙare. Akwai littafi na nan a sama ainihin wato Tarikhul Madinatul Munawwara mujalladi biyu na ainihin wato tarihi, zaka samu bayani dalla-dalla game da ainihin wato waɗannan ƙara-ƙara. To waɗannan expansions din da aka yi su suka kai masallacin har yawayi gari, kaburburan suka zama a cikin sa. To tun kafin lokacin, tun kabarin baya cikin masallacin aka yi wannan aikin. Farawa Ibn Babba, malam yace malam Ibn Babba ya ruwaito, Ibn Babba wani malami ne daga cikin malaman musulunci da suka rayu a cikin karni na 4 ya rasu hijira shekara 387 da rasuwarsa yau kamar shekara 1000 da shekara 51 kenan, Allah ya gafarta mishi. Sunan shi Ubaidullah ibn Muhammad ibn Hamdan al-Ukubari, asalin shi mutumin kasar Bagadaza ne, ya fita yaje kasar Ukubara da girman sa, yaje ya koyi karatun addini ya zama malami. Allah ya mishi budiya ilimi da kwarewa da yawan rubuce-rubuce da ibada, yana yin azumi, aka ce ba a ganin yana shan ruwa ma in ba ranar sallah karama ko babba ba, amma malami ne da'ifi min qibali hifzihi, kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi ya bayyana a cikin littafin Mizanul Iqdal fi Naqd ar-Rijal da littafin Al-Ibar fi Khabar man Abar, haka Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da wannan magana a cikin littafin shi mai suna Lisanul Mizan na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Karanta tarihin sa a cikin littafin ainihin wato Tarikhu Majalis Salam na al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi a cikin mujalladi na 10. baban malami ne Allah ya gafarta mishi to ibn babba ya ruwaito bi isnadin ma'rufin an hisham ibn urwa haddathani abi qala yace kana nasu yusalluna ila alqabri mutane sun wayi gari suna yin sallah idan masallaci ya cika sai suna yin sallah suna fuskanta kabarin fa amara umar ibn abdul aziz sai umar dan abdul aziz yana gwamna a lokacin a kasar madina sai ba da dama faru fi'a hatta la yusalli ilayhi an-nas sai aka daga katanga aka katange shi gaba daya aka fitar da shi daga cikin masallacin dan kada mutane su dinga sallah suna fuskantar shi falamma hadama yayin da katangar ta rushe ana nan wata rana sai katanga ta rushe badat qadamun bisaqin wa rukbati da katangar ta rushe sai aka ga wata kafa bisaqin da kwauri wa rukbatin har da gwiwa kafar wani mamaci daga cikin guda uku sai ta fito har zuwa gwiwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kafa lafiyayya kamar yana bacci farasal haka yazo a cikin labarin qala ففزئ من ذلك عمر بن عبد العزيز سي عمر دان عبد العزيز ya shiga cikin tashin hankali fa ataahu urwa fa qala la sai urwa yazo yace da shi hadhihi saqu umara wa rukbati yace aka kadam wannan ai kafa umar ce da kuma ainihin wato gwiwarsa to kaga shine abin da Allah yake fada wa idza ja'ahum amrun min al-khawfi ko min al-amni aw al-khawfi azaa'u bi idan mutane suka samu kansu a cikin wani al'amarin tashin hankali ko aminci sai su dinga yayata cece ku ce akai to ba kai dace si ba yayi dace si sai Allah ya ce walaw raddu ila llahi wa ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunakum idan za a maida duk wani rikici a maida shi ga Allah qur'ani kenan ko a maida shi ga manzon Allah sunna kenan a tambayi malamai za su kawo mafita yanzu wannan kafa da aka gani wani bala'i dan in ka karanta kissa a cikin sahih al-bukhari mutane rugawa suka dinga yi da gudu aka dinga yi sai aka je aka tambayi wani malami shine Uwatu dan Zubair da yazo ya kalla sai ya ce a wannan kafa Umar dan Khattab ce ba kafa manzo Allah bace dan bayyanan kafan manzo Allah lokacin da ta zama wata zari'a zuwa ga wani bala'i sai mutane sai za su je su fara kamawa suna lasa suna kwakula ko ne ce ma zai yanki naman kafa ko farta kaga zai zama bala'i a tayyu a turo sojoji su zo su fara baza mutane a fara yaƙe to wannan bala'in ne sarki Umar ibn Abdul Aziz ya tsorata ko kuma ya zama bayyana kafa ya zama sanadiyar wani bala'i da Allah zai aika wa al'umma cewa sun yi sakaci da kabarin manzo Allah haka ba shi ta fito duk wannan tantan da suka taso mishi ina fata mun gane shine sai ya marmaza ya nemi wannan malami Uwatu dan Zubair ya zo ya ba su fatawa da yazo ya kalli kafa sai ya ce a wannan kafa Umar ce fasurriya an Umar ibn Abdul Aziz sai ya dawo cikin hayyacin shi hankalin shi ya kwanta ma'ana yayi ajiyar zuciya yayi to abin da sauki kenan sai aka kuma sai aka gyara aka lullube dan da an bari zai zama wata sabuwar fitina aka ci kafa manzo Allah ce domin diba ka gani jama'a a wannan zamanin mutane suna da labarin ragowan asaru na manzon Allah da irin falalarsu an san suwana suna da shi alal misali da manzo Allah ya je aikin hajjin bankwana da aka aske mai gashin kanshi aka fara asken rabin gashin na dama kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito sai ya dinga ibon gashin yana rabawa sahabbai wani a bashi siri daya wani siri biyu kowa abin da Allah ya ci shi da aka aske gaba daya bangaren hagu sai ya ce aina Abu Talha step father na Anas ko sai ya mika mishi duka shi kuma da aka mika mai sai ya killace ya bawa ƴaƴan shi da zuriyar shi garo Anas yake bada labari cewa wannan gashin shine komai a gidansu duk wata albarka ta gidansa da alaka da gashin in ma mutum bai da lafiya sai a dauko sai a jika sai a bashi ya sha ko a mai wanka sai ya warke to suna da wannan labaran sai suka ga kafa ai kaga shikenan wani zai ya tara ruwa ne ya ce zai wanke kafa ya aji to shine abin da ya tashi hankalin Umar dan Abdul Aziz jama'a suna fata mun gane wa hadha ash-shahid shine kaga wannan abin ya faru tun kafin masallacin ya kai girman da yake wa hadha aslun mustamirrun yace wannan ka'ida ce tabbatacciya fa innahu la yustahabbu lid-da'i an yastaqbila illa ma yustahabbu an yusalliya ilayhi baya zama mustahabbi ga mai addu'a ya fuskanci wani abu sai abin da yake dama mustahabbi ne ai sallah zuwa gare shi al-qibla ke ala tara anna ar-rajula lamma nuhiya anis salati ila jihati al-mashriq wa ghayriha yayin da aka hana mutum ya dinga yin sallah a lokacin da ya fita al-qibla sallah lokacin fitowar rana kada ka yi al-qibla ce amma an hana ai sallah lokacin fitowar rana yunha an tarasa qiblaha waqtan ma an ana ya dinga fuskantar al-qibla lokacin addu'a kamar yadda aka hana ya dinga fuskantar ta lokacin sallah ya amin lokacin fitowar rana to haka lokacin addu'a ma an hana ya fuskanci mafitar rana idan tana fitowa wa minan nasi man yataharra waqta du'aihi istiqbal al-jihati allati yakunu fiha ar-rajulu as-salih akwai mutanen da in za su yi addu'a to za su dinga fuskantar gari ko nahiyar da wani bawan Allah na kwarai yake kwance a kabarin sa ma'ana idan akwai wani wali da kake kauna shi kana nan zariya shi kuma yana katsana wani zaka addu'a sai ka fuskanci inda katsana take ko inda soba take akwai wanda suke yin wannan sawa'un kanat fil mashriqi aw ghairi sawa'un wurin makwantar wannan wali din gabas ne ko ba gabas ba yanda kamar Sokoto kaga yamma take da mu nan ko kaga akwai kaburburan su dan hodiyo a can sai ya zama misali in zaka yi addu'a sai ka fuskanci wuraren ko kuma ka ce bari ka fuskanci gabas amma kai ba gabas din kake nufata ba kana nufata wani wali ne dake kwance misali a Borno alal misali malam yace wa hadha dalalun bayyinun wa shirkun wadihun fuskanta wajen kabarin wani bawan Allah dan yin addu'a wannan bata ce a bayyane kuma shirka ce karara kama anna ba'dhan nasi yamtani'u min istidbari aljihati allati fiha ba'd as-salihin kama yadda wasu mutane kuma suke kin bada baya ga wasu wurare inda bayin Allah na gari suke kwanci wani bai yadda ya baiwa Madina baya ko ya baiwa Sokoto baya in zai yi addu'a ko ya juya ya zama bayan shi ne yake kallon inda kabarin wani yake kama yadda mutane suke cewa wai in za a fita daga Ka'aba ba a bata baya sai kaga mutane suna fita da baya da baya da baya wai ba a ba Ka'aba baya wannan ma ba karatu ne irin na annabi ba wa huwa yastadiru aljati allati fiha baitullahi wa qabru rasulihi sallallahu alaihi wasallam koda ko wannan mutumin yana bai wa dakin Allah baya da inda kabarin manzon Allah yake wa kullu hadhihi alashya min albid'a allati tudari'u dinan nasara shi duk waɗannan abubuwan suna cikin bid'o'i da suke yin kama da juna suke mudara'a suke tafiya ka fada da addinin nasara wannan kuma kawai manta shine asalin manufar littafin nan ware addinin musulmai daga nasara yau musulmai tambihi akan abubuwan da suka shigo musu daga nasara da yahudu dan su guje su saboda abinda muka ji a can farko na hani da aka samu a cikin alqur'ani a cikin sunna hani yazo da yawa akan hani game da koyi da addinin su da dabi'arsu wa mimma yubayyinu laka zalika anna nafsa as-salami 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'u fihi as-sunnah daga cikin abin da zai bayyana maka haka shine shi kanshi aikin yau manzon Allah sallama da salati sai da aka kula da sunna game da shi hatta la yakhruja ila al-wajh al-makruh dan kai ya zama an yi shi bisa fuska na aibin kyama allazi kad yajru ila itra'in nasara wanda zai kai ga izuwa ga wato yaba wa nasara itra azama an ambiye wa nasara amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama kuma dan ayi aiki da manzon Allah da maganar manzon Allah da yake cewa la tattakhidu qabri iida kar ku mai da kabari na wurin zuwa ana bauta na lokaci bayan lokaci wa bi qawlihi da kuma yace la tatruni kama ataratin nasara isa ibn maryam kada ku dinga zugugunta ni itra shine al mubalagatu fil madh kar ku dinga kaiwa matuƙa wajen yaba mun irin abin da yan ushaƙudu suke din da yan ahbabu da irin su busairi suka yi a cikin burda da makamantan su kai matuƙa wajen yiwa manzon Allah yabo har su bashi siffa Allah wato inda ake samun matsala jama'a shine akwai wasu umumat ne na ayoyi da makamantan su waɗanda mutane suka kasa bambance su akwai inda Allah yake kamar da muka faɗa zuwa akwai inda Allah yake hada kanshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wallahu wa rasuluhu ahaqqu an kaza kaza kaza, ire-iren waɗannan da zaka ji an hada Allah da manzon Allah zai dariƙa suka dauka, to wannan na nuna matsayin Allah da matsayin manzon Allah duka ɗaya ne. Wannan magana haka take amma tana da kaidi. Matsayin Allah da matsayin manzon Allah duka ɗaya ne wajen biyayya, saboda man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, da'an nan tana koma ne zuwa ga Allah ko, to da haka duk abin da manzon Allah ya ce abin an mai da'a Allah yake bi. Da haka idan Allah ya zo bayanin da'a sai ya hada kanshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ishara zuwa ga da'ar Allah da da'ar manzon Allah, duka matakin su ɗaya ne, matakin saba musu duka barna ce iri guda. To wannan dangane da shar'iyyat kin, amma dangane da ainihin rububiyyat, abinda ke da alaka da ubangidantaka, halitta, kaddartawa, mashi'a, bayarwa da hanawa, to wannan ba a hada Allah da kowa, ba a hada Allah da kowa. Shi ta da wani yace ma sha Allahu wa shi'ita, manzo Allah ya hana shi, saboda yanzu nan shiga cikin haƙƙin Allah ne, yace a'a ma sha Allahu thumma kenan za a ce, kar a ce wa shi'ita. Haka ga ina a cikin suratul tauba da Allah yake ba da labari, yake cewa ainihin wato walau annahum ko, inda suke cewa qalu hasbunallahu sayutinallahu wa rasuluhu, subhanallah, ayata ta bin mai farkon ayat eh wani tunan ayat mana subhanallah eh cikin suratul tauba da yake cewa da za su shiga cikin kunci, idan suka shiga cikin kunci suna cewa wa qalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu, eh la hawla wala quwwata illa billah, eh shikenan ayat ta gudu mana gaba daya. Allah shi kyauta Allah ruwan mun sun nakase go shikenan, na tuna na gaya muku shedan ya mantar da ni ayar. A takeice abinda ayar take cewa mutane waɗanda suke addu'a cikin musulmai suna cewa Allah ka bamu, kuma hasbunallahu, Allah ya wadatar da mu, kaga ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba, domin wajen bayarwa Allah kadai yake bayarwa, manzon Allah baya bayarwa. Amma sai suka ce sayutinallahu wa rasuluhu min fadli, Allah da manzo za su bamu daga falalarsu, nan bayarwa na shari'a kenan, abinda Allah zai iya bayarwa ko manzon Allah zai iya bayarwa bisa mizanin shari'a. Amma wancan bisa mizanin kaddara shine hasbunallahu, hasbunallahu duk sanda abu ya zama na Allah ne kadai. Wa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu, to kaga wannan ishara akan maqadiru kenan. To duk abin da yake na kaddara, duk abin da yake na aikin Allah, to wani bawa bai iya yi, ina fata mun gane, wani bawa bai iya yi biharin sawa'un manzo ne ko annabi ne ko wali ne, kaga bayin Allah na gari suna iya bambance wannan, amma sauran mutane ba sa bambance wannan. Da aka cewa dan Allah dan annabi, idan da sunan addu'a ne ko magiya bai halasta ba, saboda Allah kadai ake wa magi, ake magiya da sunan shi. Amma Allahu wa rasuluhu a'lam, kamar yadda sahabbai suka shafa da idan manzo Allah ya ce kun san ka ba, sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa suka fi sani, saboda wannan wani abu ne da Allah ya sa manzon shi ya tarayya da shi a cikin ilimin da ya sanashe shi, ina fata muna ganewa. To masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a waƙoƙi da makamantan su, idan suka zo yaba masa sai su dinga dauko waɗannan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala game da kaddara, sai su ainihin wato su dinga sanya manzon Allah a ciki. Da zarar ai magana ko su ce ai darajar manzon Allah ta kai, darajar manzon Allah ta kai inda ta kai, amma ba ta kai shiga cikin haƙin Allah ba, ina fata mun gano da ke jama'a. To manzon Allah da kanshi yayi ishara zuwa ga hani game da wannan a cikin wannan hadisi da yake cewa kar ku dinga zuga ni kamar yadda nasara suke zuga Isa dan Maryam, kar ku dinga wuce makadi da rawa wajen yaba mini, domin su nasara da suka je suna zuga Isa dan Maryamu har suka ce dan Allah ne har ma suka ce Allah ne wannan shine ishara akan zuga manzon Allah da manzon Allah ya hana a zuga shi fa inna ma ana abdun yace ni bawa ne fa qulu wa abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah kuma manzon sa ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi tabbatacce yace ya fi son wannan sunan fiye da komai ya fi son inda Allah ke kira shi da suna abdullahi subhanalladhi asra bi abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi da ire-iren su manzo Allah yana son irin wannan sunan da Allah yake kiran shi suna na ubudiyya na komar da shi bawa makaskanci a gaban Allah ina fata ƴan uwa su koma littafin irin ainihin wato littafin al-ubudiyya na ibnu taymiya da littafin adda'u wad-dawa na ibnu qayyim al-jawziyya sun tattauna game da waɗannan ka'idoji na ainihin wato a bambanci tsakankanin wuraren da ake hada sunan Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma inda ba a hadawa da cewa wannan shine na kaza wancan shine na kaza wallahu ta'ala a'lam sai yace fa kana ba'duhum yas'alu anis salami ala alqabri khashyata an yakuna min hadha albab hatta qila lahu inna ibn umara kana yaf'alu dhalika sai da ma an samu wasu daga cikin magabata sukan tsoraci su dinga yin sallamar ma a bakin kabarin dan tsoran kai ya zama ita kanta sallamar ta daga cikin irin wannan maida a kabarin ya zama ainihin wato wurin bauta ko wurin ibada har sai da aka ce musu Abdullahi dan Umar yakan yi sallama ma kabar wali hadha kariha Malik radhiyallahu anhu wa ghayruhu min ahli al-ilmi wa li ahli al-madinati kullama dakhala ahadihim al-masjida an yaji'a fa yusallima ala qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi dan haka Imam Malik kamar yadda muka ji dazu ya kyamata da shi da sauran malamai gabaki da kuma ƴan Madina cewa mutun ya wayi gari we kullun sai ya je kabarin ya je yayi sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala Malik yace innama yakunu zalika li ahadihim idza qadima min safari wanda ya kamata ya dinga yin wannan shine wanda ya dawo daga tafiya au arada safaran ko kuma wanda zai bar gari zai tafiya wa nahawi zalika kuma kamancin wannan kamar ba kodin da muka ji din warakhasa ba'duhum fi salami alayhi idza dakhala almasjid lis-salati wa nahawiha wasun su kuma suka ainihin wato rangwanta suka ce babu laifi duk sanda ka shigo masallacin dan yin sallah babu laifi ka je kai sallama wa amma qasduhu da'iman amma ya zama kullun ko da yaushe kana nufatan masallacin amin kabarin lis-salati was-salam dan yin salati da sallama fama alimtu ahadan rakhasa fi ibn timiya yace ni ban san wani wanda ya maida wannan cewa ya halatta ba a cikin malamai ibn timiya yace bai sani ba li anna zalika naw'a min ittikhadhihi eidan dan irin wannan yanayi a ce duk sallah azhar la'asar magriba isha asuba juma'a duk sanda ka shiga masallacin sai ka je ka shiga cikin wannan tarmitsi na jahilai ana bin layi a je ai sallama makabari to wannan babu bai daga cikin sunna kuma na daga cikin mai da kabarin ya zama wurin ibada ma anna qad shuri'a lana idza dakhalna almasjid an naqula duk da yake fa an riga an sanya shari'a a cikin addinin Allah in ka shiga masallaci kowanne ne ka fadi cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh duk sanda ka shiga masallaci zaka ainihin addu'a bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba rahmatik duk sanda ka shiga kofar masallaci wannan ya wadatar a duk sanda ka shiga al-imam al-qadi iyad ya ambaci wannan maganganu a cikin littafin ainihin wato ash-shifa kama naqulu zalika fi akhir salatina kamar yadda kuma muke sake yin manzon Allah salati a ƙarshen sallah a cikin tahiyya bal qadistuhibba zalika li kulli man dakhala makanan laysa fihi ahad amma ce mustahabi ne ga wanda ya shiga duk wani wuri inda babu kowa an yi sallima ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yau manzon Allah sallama in ka karanta littafin ainihin wato ibnu al-qayyim wanda ya akan ainihin wato salati shifa'ul arid fi salati jilaul afhami fi salati wassalami ala khairil anam da ainihin dayan na al-imamu ainihin wato as-sakhawi go shaukani ma yana da shi waɗannan malamai duka sun bayyana falala da fa'ida da kuma wuraren da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibnu al-qayyim ya kawo wurare kusan guda 30 da wani abu to da gaske akwai in ka shiga wani wuri ka zauna inda babu kowa sai ka manzon Allah salati duk inda ka zauna ya zama bakinka ya saba da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati shi sa malamai suke cewa a fassarar hadisin da manzon Allah yake cewa mutanen da za su fi kowa kusanci da shi a cikin alkiyama a ranar alkiyama cikin aljanna wanda suka fi mai yawan salati malaman hadisi irin su al-Imam Ahmad suka ce idan ba ma ba ɗan hadisi ake faɗa ba idan ba malaman hadisi ake nufi ba su ba su san su ake nufi saboda babu wanda ya kai sai manzon Allah salati alaihi salatu wassalam dan duk inda suka zauna za su ce manzon Allah ya ce kafin a wuce sai an ce sallallahu alaihi wasallam sannan yana da hadari kwarai kamar yadda al-Imam ainihin al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito a cikin al-Musaddarak da isnadi tabbatacce cewa wanda duk aka ambaci al-Imam al-Bukhari ma yafitar a cikin Adab al-Mufrad cewa daga cikin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta tadewa ga mutane wadanda yace Allah ya tabar da su ko kuma za su tabe da wanda ya riski iyayen shi bai aikin da zai kai shi aljanna ba da bai musu bai da take shi aljanna ba haka kuma da mutumin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda bakar rowa da iya mai salati ba to wannan ma ya tabe duniya da lahira Allah ya tsare mu yace lima taqaddama min anna salama min anna ko min anna salama alayhi yablughuhu min kulli mawdi'in da haka kamar yadda ya gabata cewa sallama da salati da zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta iske shi a duk inda yake ba sai ka je bakin kabarin sa ba fa khafa malikun wa ghayruhu an yakuna fi'lu dhalika inda al-qabr kulli sa'at aka samu Imam Malik da ainihin wato wasu malamai suka ga cewa suna jin tsoron kada ya zama ana yin haka a koda yaushe a wurin kabarin in ana yin haka zai zama naw'an min ittikhadhil qabri 'eedan zai zama wani nau'i na mai da kabarin wurin ibada wa aidan yace har ila yau fa inna zalika bid'a mayar da kabarin nan ya zama kullun koda yaushe zaka je ka mai salati da sallama da gaisuwa bid'a ne saboda mene faqad kana al-muhajiruna wal ansaru ala ahadi abi bakr wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhu hakika an samu muhajiruna da ansar waɗannan mutane masu falala a cikin al'umma waɗanda Allah ne da kanshi ya ba su wannan matsayi ƴan kaura da suka zo daga makka da mutanen madina waɗanda suka taimake su sahabban manzon Allah kenan salawatullahi wa salamuhu alayhi wa radiyallahu anhum ajma'in waɗannan sahabbai ala ahadi abi bakr a zamanin khilafa ta Abu Bakr wa Umar da zamanin khilafa ta Umar wa Uthman da zamanin khilafa ta Uthman wa Ali da zamanin khalifanci na Ali radiyallahu anhu Allah ya dade su gaba ɗayan su yaji'una ila almasjid a waɗannan zamanna kaga ai a zamanin annabi annabin yana raye amma a zamanin khalifofi ne annabi yake mace ko to a zamanin waɗannan khalifofi sahabbai ƴan Makka da ƴan Madina suna zuwa masallacin kulla yawmin khamsa marratin kullun sau biyar yusalluna za a yi sallar asuba a yi azhar a yi la'asar a yi magarba a yi isha a dai wannan masallacin walam yakunu ya'tuna ma'a zalika ila qabrin ila al-qabr yusallimuna alayhi amma ba su kasance duk in suka zo masallaci bayan sallar ko kafin sallar suna tafiya gun kabarin su dai su sallama ba li'ilmihim radiyallahu anhum bima kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakrahuhu min dhalika saboda suna da masaniya akan cewa manzon Allah baya son haka baya son wannan abu wa manahahum anhu manzon Allah ya hana su yin haka wa annahum yusallimuna alaihi kuma suna da masaniya akan cewa suna mishi sallama hina duqulil masjid wal khuruj minhu yayin shiga da fita masallaci wa fit tashahhudi da kuma a cikin tahiyya kama kanu yusallimuna alaihi kadhalika fi hayati kamar yadda suke mishi salati a wajen shiga masallaci da fita masallaci da a cikin tahiyya tun yana raye wal ma'thuru an ibn umara yadullu ala zalika abubuwan da aka ruwaito daga sayyidina umar suna nuna haka wannan gaba jama'a kaga lita da kyau tace khulasa ta salafiyanci sahabbai ƴan Makka da ƴan Madina wanda suka rayu a Madina tare da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya suka aiwatar da addininsu to yadda suka aiwatar din nan ko shine kawai addini mai kyau duk wanda ba shi babu garanti akan yana da kyau to sai zama an samu a aikaci ga yadda suke to sai a bi su sai a tsira sai zama an samu a aikata ga yadda suke amma ana tunanin ba haka ya kamata a yi ba ko to wannan na farko tuhuma ce ga nagartarsu tuhuma ce ga addininsu kuma kyamatarwa ce ga sunnar ainihin mai gidansu shine su sahabbai a zamanin su jama'a a wannan dai masallacin kuma ga kabarin a gefen masallacin kullun za su yi azhar su yi asar su yi magriba su yi isha su yi asuba sannan kowa ya tafi ga harkarsa ba a taba ruwaitowa a tarihi cewa idan an idar da sallah da su da almajiransa tabi'ai sai su zo su billahi ana tafiya jiki da jiki ana gogoriyo kowa na so ya sallama ma kabarin ya wuce yadda yanzu ake yanzu haka yake duk wanda ya taba zuwa Madina ya taba ganin wannan ko baka taba zuwa ba in ka kamo abin nan tashan nan ta hadisi saudi sunna zaka gani dan ma an samu gwamnatin ta tauhidi ce tana saka ƴan sanda da special forces da wane ne suna hanawa zaka ga mutane suna bullowa ta babu salami sai su ta ɗayan kofa wani ya je ma ya ƙara zagayowa aikin da mutane suke yi kenan ba za su fasa yin shi ba sai in ana sallah ko kuma in an rufe masallacin inda ne yayi in an kore su har warewa ake yi lokacin mata na musamman duk wannan ba daidai bane me yasa saboda ya saba wa tafarkin salaf kawai shi sai da ba daidai ba to sai ka dauko wacce magana ta dazu ai to hakan yana alamta kaunan manzon Allah yana ba mutane dama su manzon Allah sallama yana ba mutane dama su je kusa da kabarin shi eh duk haka ne babu wanda yake musu wannan fawaidu din amma kuma waɗannan kadai ba sai su mai da shi shari'a ba saboda mene saboda babu nassi na addini da ya tabbatar da haka sai ma sabanin haka da aka san haka irin wannan maganganun su ne idan ana yin su yan dariƙa sai Allah su ce wai ayi izala ba su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kasafi ne wannan sharri kuma duk wanda yake faɗa haka ya sani cewa Allah ubangiji zai tambaye shi game da abin da yake faɗi mujarradin an ce ku ku daina abin da kuke yi na barna sai ku koma gefe sai ku ce manzon Allah ake suka saboda ku hada musulmai fada da malamai musulmai wanda suke da kaunan manzo Allah suke da shauki zuwa gare shi da zaran an ce ga wani na kin shi wajibi ne su ji bakin ciki a rayuwarsu tunda ko ba su da ma'auni na ilimi da su gane wannan abin da kuke fada da gaske ne kiyayya ce ko ba kiyayya ba kuma suna ganin ku a matsayin malamai sai su yadda fasara ku to ku ji tsoron Allah wannan abin da kuke ba daidai bane kuma ku malaman kun san ba daidai bane tunda ba za ku kawo shi a cikin karatu ba jama'a kamar yadda muka ambata wannan shine khulasa na manufa ta ainihin da'awar salafiyya yin addini ya zama ana mirroring ana hangen madubin sa menene shine yadda annabi da sahabbai suka aiwatar yadda suka aiwatar din nan to shine addini mai kyau shine mai nagarta wa in tuti'uhu tahtad wanda diyabo na tafarki insha Allah ya shirye Allah ka samu a ciki qala sa'idun fi sunanihi al-imamu sa'id ibn mansur ya fada a cikin sunan din sa yace haddathana abdurrahman ibn zaid qala haddathani abi an ibn abi an ibn umara malam abdurrahman dan zaid yace ainihin wato daga babansa abdurrahman dan zaid dan aslam kenan al-adaw wanda jika ne na sayyidina umar dan kabilar ainihin banu adiyin ne amma wannan da'ifi ne jama'a wannan isnadi ne da'ifi daga kallon shi abdurrahman ibn zaid ibn aslam malaman hadisi sun yi rubdugu akan tabbatar da raunansa irin su abu hatim ar-razi irin su al-imamu ahmad ibn hanbal irin su ainihin wato ali ibn abdullahi ibn al-madini sheikh al-bukhari kenan irin su al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i duka waɗannan malamai sun tabbatar da cewa abdurrahman ibn zaid ibn aslam da'ifun karanta littafin tahzibu at-tahzib na al-imamu ibn hajr al-asqalani yace haddathani abi babana zaid dan aslam kenan ya bani hadisi an ibn umara daga abdullahi dan umar annahu kana idha qadima min safarin abdullahi ya kasance idan ya dawo daga wata tafiya ata kabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai je kabarin manzon Allah sai je yace wa qala sai yace assalamu alayka ya ababakr assalamu alayka ya abata in yau manzon Allah sallama da salati sai kuma yace assalamu alayka ya ababakr ina maka sallama ya kai abubakr assalamu alayka ya abata ina maka sallama ya kai mahaifina umar kenan sai dai kamar da muka ambata wannan isnadi bai tabbata wa abdurrahman ibn zaid wa in kana yudha'af abdurrahman dan zaidu ko da yake ana raunata shi lakin al haditha al mutaqaddima an nafi'in sahih sai dai mun ji labari hadisi ya gabata kissa ingantacciya irin wannan daga nafi'u yadullu ala anna ibn umar ma kana yaf'alu dhalika da'iman wala ghaliban wanda kinda cewa ibn umar yana yin wannan irin aikin amma ba kullum ba ba kuma koda yaushe ba ba da'iman ba ba ko yaushe ba wala galiban ba kuma a mafi yawan lokaci ba wama ahsana ma qala malik abunda malik ya faɗa gashi nan mai tahowa yana da matukar ban sha'awa da yake cewa lan yasluha akhir hadhihi al umma illa ma aslaha awwalaha babu abinda zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abinda ya gyara farkonta wannan magana ta maliku jama'a ya kamata a rubuta ta ne ainihin wato da zinariya a dinga makalata a ko ina babu wani abu da zai gyara wannan al'ummar ta baya din nan ko sai abinda ya gyara ta farko a siyasa ne a tattali a tarbiyya a zamantakewa a ilimi balantana kuma addini da ainihin wato tauhidi da aqida ba za a taba gyaruwa ba ba za a taba samun yadda ake so a siyasance a samu yadda ake so a noma da kiwo da kasuwanci a samu yadda ake so a cikin tarbiyya da zamantakewa aure da makwabtaka da ainihin wato dangantaka ta tsakanin iyaye da yaya da ƴan uwa da abokan arziki da abokan mutunci ba za a taba samun yadda ake so ba sai an buwar can da farko ina fata mun gane duk wanda za a dauko a daura a ce shugaba ne sai yayin wannan shashancin da ake gani na shugabannin nan idan mutane ma su dena bata kansu lokaci ana cewa ai sanatawa ne ba zai koma ba waye wanda za ku sa a wajen malaika ne in kuka sashi zai irin wannan shedancin da waɗannan suke au aswa min dalika dan waɗannan din ma ai wasu aka cire ana ta jin dadi an cire su wa ne saboda ana ganin yan iska ne ko sai gashi su kuma wannan da aka yi su me suke me yasa suke yin abin da suke saboda tsarin da aka ba kai su ba shine tsarin da ake biya tsira ba shine kawai da aka kawai ko dai a tashi a gyara duka gyara mai kyau ko kuma a yi hakuri kawai ina fata mun gane wannan ba za a gyaru ba a haka ba kuma wannan wai ba wannan ba permissivism bane ba wai nuna cewa an cire rai daga gyara bane a ana so ne mu gane cewa mun kuskure hanyar gyara alal misali bai yiwuwa ka ce Lagos zaka je kuma ka je tasha ka shiga motar Maiduguri ka ce ai dini san su daya daga nan zariya misali ka ce tunda dai akwai nisa to ai shikenan ba zai yiwuwa babu yadda za ka kai Lagos to abinda ke faruwa kenan a rayuwar mutane suke samun kunci da bala'i kalla kaga jama'a har turawa din nan da ake ganin sun kai matuƙa wajen gyara al'amuransu game da tattalin arzikin su game da ƙarfin soja game da kiwo da noma da bincike na ilimi da al'adu da zamantakewa da tsarin kasuwanci da duk wani abu da ake ganin turawa sun kai gare shi a yanzu amma saboda wasu tafarkin da Allah ya ce abu dan a gyara al'umma ba sun fi kowa a cikin al'ummomin shiga cikin kunci kuma yanzu da haka a Ingila da America da Faransa da Jamus daga cikin mutane suka fi kowa samun kuɗi yanzu akwai psychotherapist likitoci wanda ba sa mutum allura ba sa mutum tiyata sai dai su zama da kai ko su baka shawara su ta gaya maka zancen banza wurin ya natsar da kai saboda mutane suna cikin kunci a tunaninsu sun samu dukiya sun samu ɗaukaka sun samu kaza amma ba su da peace of mind daɗi da mutum da ji a zuciyar shi ma baya samu daga sai a ce tafi gun psychologist psychotherapist
psycho kaza psycho analyst yaje ya gaggame matsalolin shi shi kuma ya ba shi shawara wani ya kashe kanshi wani ya karkashe mutane sannan ya kashe kanshi wani abu iri dai gashi nan na hauka din muke kawo wannan karkacewa ta farkin da Allah ya ce abu dan a gyara al'umma to mu ma koda mun samu wannan abin da muke tunanin za mu samu ko irin nasu ko haka za mu koma inda ban mu ta farkin gaskiya ba wannan shine kaida su dan hodiyo a nan kasar da suka rayi jama'a da suka bi ta farkin da Allah ya ce abu suka gyara kasar nan sai da kasar nan ta gyara inda kasan zamanin sahabbai duk da fa ba su da dukiya babu wadata a lokacin irin wannan wadatar da yake da ita babu gine-gine na zamani da suke wa mutane abin nan inuwa da sanyi da kare su daga cututtuka da kare su daga zafin rana da zubar ruwa ba su da irin wannan gine-ginen da muke da su ba su da irin waɗannan ababen hawan da muke da su ba su da hanyoyin sadarwa ba su da hanyoyin kasuwanci da muke da su a yanzu cikin yunwa suke da talauci amma tunda suka gyara ƙasa irin gyaran da Allah yake so a yi sai suka zauna lafiya tarihi ne nan kusa shekara 200 kawai kowa ya san shi amma a yanzu da muka ce mu kawai so muke a yi zaɓe a zaɓi shugabannin da mutane suka fi yawa wajen jefa musu ƙura shikenan muka yi ta murna cewa ai ƙasa ta gyaru ko sai ta ki gyaruwa saboda wannan ba shine sunnar Allah game da gyaran ƙasa ba kawai wannan shine sirrin jama'a ina fata mun gane to haka al'amarin yake duk sanda muka kibin tafarkin magabata wajen gyara ƙasa wajen gyara addini wajen gyara al'umma ko da ta gyaru a bisa yadda muke gani ko gyaran zai lalace ko kuma ya zama kofa wajen bude wata barna ai kaga a musulunci akwai haƙƙin ƴaƴa yara haƙƙin marayu haƙƙin mata manzo Allah har zai mutu yana ta bayani akan waɗannan yace ina jan kunnan ku akan masu rauni biyu marayu da mata ina cikin hadisi su sai ka dauka turawa a yanzu suna daga cikin da suka fi kowa zakewa akan haƙin yara da mata a ingilan ka bugi yaran ka sai a kwace shi sai gwamnati ta kwace shi an koya musu tun suna yan mutsi-mutsi wata lamba da ake kira wadda da ka kira yanzu yan sanda za su zo gidan su sa baban anko su tafi da shi in ka zagi ɗanka ko kamarin shi yanzu yaro ba amurke idan iyayen shi yan Najeriya ne za su zo Najeriya hutu to an dinga tatakurza kenan da yan basi kafin a basu su tafi da shi saboda ka a kawo shi Najeriya akwai auda na am mutawattira akwai security abin nan menene lapses akwai wane ne akwai yunwa akwai sauro sai an ta cika takardu da alƙawura tukunna da collateral da wane ne sanan abin su fito da yaran nan saboda yaran Amurkawa ne kuma duk inda za a zo da su za a aje agent ko kuna ganin shi ko ku ganin shi yana nan a kusa yana mutaba'a me suke faruwa da su agent daga embassy na America har su gama hutunsu su koma wannan kaga kaiwa matuƙa ne wajen ba yara ƴancin su ko amma kuma duk da haka babu inda ake cin mutuncin yara kuma irin kasashen saboda ƴancin da aka samu ma yaran ba wanda Allah ya ce a ba su bane haka mata din babu inda mata suke fuskantar wulakanci a duniya irin kasashen turawa a inda ake tana an ba su ƴanci dan babu wulakancin da yake tsareci babu shine na ƙarke domin annabi Adamu uban mutane da Allah ya jarabta shi da tsareci Allah ya ba da labarin irin damuwar da suka shiga shi da Hawwa'u da Allah ya nufin wato ukubar da Allah ya musu mafi tsanani a kalifin da suka shine Allah ya yi ne jarabta su da tsareci barad lahuma sawatuhuma wa tafika yakfani alaihima min warqil janna to amma yanzu nasara ya brainwashing din mace tana yin tsareci ne da kanta kuma tana yi ne dan ta burge wani ba dan ta burge kanta ma'ana ba ta da manufa a kai sai dai manufa wasu sannan alakar da suke yi da mutane ta shedanci da insect zina da jinin su ƴaƴa su yi da iyaye iyaye su yi da ƴaƴa wa da kani mutum da matar uba da sauransu irin wannan muguwar zina da take faruwa yanzu a kasashen turawa Allah kadai san yayin ta alƙaluman ba za su kirku ba sannan haka abin nan
tarbiya ko kuma mu marasa ta dukan mata, wato abin nan kenan, domestic violence against women, an bin shi a can fiye da nan, kuma ana takama wai ana kare musu yanci. Me ya jawo wannan? Saboda an neman musu yanci ba ta hanyar da Allah ya tsara ba. Allah yana da sunnar da ya tsara kasa ta gudana. Da zaran an karkace mata kotu, koda an ga abin da ake so, sai ya zama sharrin da zai kawo, sai ya fi alherin da zai kawo. Wannan misali ne kawai. Dauki misalin irin yadda Turawa suka kai matuƙa wajen kere-kere a harkokin karfin soja, noma da kiwo, sadarwa, masana'antu, ababen hawa da sauran ababen more rayuwa, sai zama waɗannan abubuwan kuma su suke kashe al'umma. Su ne ke yaƙe-yaƙe da ake da makami ake kashe al'umma. Magungunan da ake sha su suke ƙara lalata al'umma. Irin abincin da ake nomawa aka ƙibirin shi ya nomi yadda Allah ya tsara shi, shi ke ƙara kawo matsalolin cututtuka da kansa da kaza da kaza. Preserving da ake na abinci shi ke ƙara kawo matsaloli. Masana'antu su suke ta ɗumama yanayi suka lalata duniya gaba ɗaya. Yanzu an rasa yadda za a yi, ana cikin wani bala'i ne. Yanzu an rasa ma yadda za a yi da shi, ana tunanin ma wannan ɗumamar yanayi ƙarke ma shi zai kawo tashin alkiyama ma. Haka suke cewa, don yadda suke hasashe shi ne, idan ɗumamuwar ta kai ga data iya keta wannan yanar da take hana rana ta ƙona mutane, wadda take kan khatul istiwa, to shikenan ta keta shi, rana zafinta zai ƙona duniya, shikenan duniya ta ƙare. Yanzu tsoron abin da suke jin tsoro kenan, har sun fara tunanin ma za su fara ƙaura daga wannan duniya zuwa ta duniya da ba su je su rayu. Din ne ka musu wannan abin da suke ganin sun kai gare shi na ci gaba ko? Amma su sahabbai ci gaban da suka samu da yake yana tafiya ne tare da ma'auni na shari'a ba su taɓa shiga cikin wannan tsautsayin ba. Sun samu kansu ne a cikin halin aminci da ɗuma'anina, kamar yadda manzo Allah ya ba da labarin cewa za a wayi gari mace ta taho daga Sana'a har zuwa Makka ba ta jin tsoron komai, ba ta jin tsoron kowa. An kai ga wannan lokacin, an kai ga lokacin da za a dinga yawo ana neman wa zai an shiga ka, ba za a samu ba. Zamanin Umar an yi haka, zamanin Umar ɗan Abdul Aziz an yi haka, zamanin sarkin musulmi Mahdi an samu irin wannan yanayin. A Andalus an samu duka wannan gwamnatocin musulunci da suka kai matuƙa wajen gyara al'umma bisa tsarin shari'a, sai a wayi gari ana neman talakan da zai anshi zakka, babu. Kowa ya wadata kuma ba wanda zai ƙarya ya ansa da ƙarya. Yanzu a inda ake ganin suna da ƙarfin tattalin arziki, irin America misali, irin Ingila, irin Faransa, a nan ne kuma ake samun fraud iri daban-daban, ha'inci na cin dukiyar mutane da sata da almundahana fiye da ko'ina. Su kaga ashe jama'a, wannan magana kamar yadda yake faɗa yace babu zance mai daɗi irin wannan zancen, kuma ya dawo da mu cikin hayyacinmu akan komai da muke, cewa ba za mu ci gaba ba, ba za mu samu jin daɗin duniya da na gobe kiyama ba in ba mu bi tafarkin salaf. Allah ya tsare mu. Walakin kullama daqafa tamassukul umami bi uhudi anbiya'ihim, yace amma duk sanda aka samu al'ummomi sun samu rauni wajen riko da amana da alƙawura da irin addinin annabawansu, wani ƙasa imanu, imanin al'ummomi ya rauni, imaninsu da lahira, imaninsu da Allah, imanin da cewa Allah ne ke gyarawa ya rauni, suka rataye imaninsu da wasu halittu. Yanzu mutane gani suke yi, in daɗi ya samu Buhari ne, in makunci ne Buhari ne, wannan shirka ne. Allah ke kawo tsada, Allah ke kawo arha, Allah ke kawo daɗi, Allah ke kawo kunci, amma mutane sun rataya da wasu halittu ko? Wannan shirka ne a cikin lafazi da tunani. Imaninmu ya yi rauni. Aradu zalika bima ahadathu min albidai aw uwidu zalika, sai a ainihin wato maye wa mutane gurbin wannan salahar da abin da suke aikatawa na bid'a wa shirki da shirka wa ghairihi da wasu waɗannan, shine abin da muke ciki. Walihadha karihatul a'immatu istilam alqabri wa taqbirihi, shi yasa limaman musulunci suka kyamaci taba kabari, istilam irin yadda ake taba Ka'aba, ka taba kabari tunanin falalaci, wata kabiri ko ka tsuguna ka sumbanci kabari, wai kana ganin haka girmama na cikin kabarin ne. Wa bina'u, da kuma gima kabari gini, bina'an irin ginin da mana'un nasa an yusallu ilayhi, ginin da aka hana mutane su sallah zuwa gare shi, فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن المسجد dan haka ɗakin Aisha da aka rufe manzon Allah ya zama daban yake da masallacin wa kana ma baina mimbarihi wa baitihi war rauda kamar yadda yake tsakanin kabarin sa aminan mimbarin sa da ainihin ɗakin sa shine rauda wa madal amru ala zalika haka aka ci gaba da rayuwa fi ahadil khulafa'i rashidina a zamanin halifofin nan wa man ba'dahum zamanin na bayan su wazira fil masjid ziyadat aka zo aka yi ta ƙara-ƙara a masallacin wa guyira aka caccanza shi wal hujratu ala haliha ɗakin yana nan yadda yake hiya wa ghayruha min al hujar al mutifa bil masjid da ɗakin Aisha da sauran ɗakunan da ke kewaye da masallacin suna nan yadda suke min sharqihi wa qablihi min sharqihi wa qiblihi ta ainihin gabas din shi da ainihin gefen shi hatta banahu Abdul Malik al-Walid ibn Abdul Malik har aka zo sarkin banu Umayya al-Walid dan Abdul Malik yazo ya sake ginin shi wa kana Umar ibn Abdul Aziz amilahu ala al-Madina a lokacin Umar dan Abdul Aziz shine gwamnan shi a Madina da yazo gina shi fabta a hadhihi al-hujura sai ya siye waɗannan ɗakunan wa ghayraha da wasu wa hadamahunna ya rugurguje dakuna wa adkhalahunna fil masjid ya shigar da su cikin masallacin famin ahli ilmi man kariha zalika a lokacin da aka yi wannan rushewar har suka zama dakunan sun zama cikin masallacin akwai malaman da suka ga cewa haka bai dace ba musamman saboda mutanen da ke zauna a wuraren jikokin manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin abokan adawa ne a siyasance da su waɗannan 'yan siyasa aka ce za a ba su compensation suka ce ba su aka tirsasa musu dole suka ansa aka ba su notice za shi suka ƙi tashi aka zo aka rushe ɗakunan suna ciki suka dinga guduwa bayan aka fara duso ba jama'a suka dinga guduwa ana rushe ɗakunan mutane sun yi Allah wadare da wannan aikin daga ciki har ga wannan malamin Sa'idu dan Musayyib wa minhum man lam yakrahu wasu ko ga babu laifi ba haka bane yanzu ba a zo a samu mutane a ce sun yi gini a inda yake na gwamnati ne ba su kyauta ba kaza kaza a samu wasu sarakuna da shugabanni da gwamnoni marasa tausayi su ta rushewa mutane wasu har su mutu sai wasu sai ya dace saboda mene saboda dama filin gwamnati ne ba su da takardu wasu kuma su ce gaskiya bai dace ba saboda al'umma ce kuma al'umma ai su ne kayan gwamnati da kamata ita gwamnati sai ta koma gefe ta kara yin wani ta bar musu wannan tunda dai sun zauna a wajen yanzu kai in ka zo gida kaga yanka sun cinye abincinka sai ka ce ka buge su sai ka ce ka nemo wani ka ci to da kamata gwamnati zama ta da wannan tausayin da wannan imanin ba daidai bane ma'ana koda daidai bane koda asali ba gidajen su bane suka zauna inda suka zauna suka yi gari a wajen maslaha ta shugabanci ta hukunta shugaba ya yi hakuri ya je ya nemi wani wurin idan makaranta ce sai a je a gina wata a gefe idan gidan yari ne ko asibiti ne ko me sai a je a gina amma ka tashin al'umma ba daidai bane tashin al'umma domin kawo wata mafsara ce fiye da wadda ake ciki to amma kamar yadda muka ambata shugabanni ne da sarakuna waɗanda ba sa aiki da maganar malaman sunna malaman da ke zuwa gurin su ƴan maulani ba sa gaya musu gaskiya su kuma ba su san addini ba kuma dama can ba su da imani ma'ana imani anan tausayi ba su da tausayin bil adama kawai duk abin da littafi ya ce a yi shi za su yi 'yan boko ne shi sa su kuma al'umma kamar yadda Mala Albani namu nan ya sha yin nasiha in za ka gina gida to ka bi dokokin ƙasatun asali kar ka yadda a siyan maka da fili a inda ba shi ne ba in an siyan maka inda yake shi ne ya halasta to ka nemi takardu cikakku saboda in ya yi a yanzu ba a hana ka ba to baka sa abin da zai biyo baya ba ta yi wani wanda zai biyo baya yana da gautsin hali ko rashin tausayi fiye da na yanzu sai a zo a kifa sai a zo a same irin wannan matsalolin to tun farko ka bi doka su kuma shugabannin da kamata yayi mutanen da suka kare dokan to ba rushe gidajen su ya kamata yayi ba gaskiya saboda Allah wannan ya saba da maslaha ta shugabanci kuma abinda shugabanci yake nufi shine taimakon al'umma da gyara su ba sa su cikin kunci fiye da wanda suke ciki ba koda ko sun yi laifi da sai a zo a duba to shikenan waɗannan wuraren gaskiya wuraren gwamnati ne ba ku da takardu a wuraren nan
amma tunda kun riga kun yi establishing settlement a wurin nan abin da ya kamata shine kowa ya zo ga form ya cika za a siye mishi da wannan filin bisa kaida a bashi takardarsa amma kawai wanda ya kara wannan kudaden kuma sai a koma gefe sai a je sai a gina irin wannan ma'aikata ko kuma a ce to in dai har za a tashe su a wurin dolan dole ga fili nan wa ardullahi wasi'a sai a je can wani gefe sai a gina musu ta anguwa kowa a bashi wuri in ma zai biya ciko ne ko yaya kada a san a saryantar da rayuwarsu kada a daidaita iyalansu kada a ci mutuncin zamantakewarsu wannan ya saba da tafarkin magabata game da shugabanci gaskiya saboda Allah ya saba to amma irin wannan nasihar ba mu ya kamata mu yi ta ba malamai ya kamata su yi kuma ba su yi ba kuma harka ce ta siyasa kowa ya fito ya faɗa abin da ya ga dama shine mu ne muke faɗa abin da mu ga dama muna faɗa wannan ne karkashin yancin mu na faɗan albarkacin baki mu abin da muka imani da shi shine kuma muke faɗa wannan amma talakawa su kuma su kula saboda gaba in zaka sai fili to ka siya inda yake mai doka ne kar ka sake tie da kake ganin saukin abu ka ce bari ka siya a wurin nan saboda juyin juyi halin rayuwa za a iya samun wani wanda yake bai da tausayi ko kuma ya zama filin halama in dai bai takarda ta asali halama filin na ƙarya ne na bogi aka siyan maka sai wani ya bayar takarda tabbatacciya sai ya kwace ma fili bayan ka kashe kuɗi Allah ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh